Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin daren yau Litinin 4 ga watan Yuli, ranar bukin samun yancin Amurka. A babin rahotanni za a ji cewa sojojin taron dangi na kasashen yankin tafkin Chadi sun karkashe yan ta'addar Iswab da dama.
Wallahi ayan banzan nan sun mutu sosai. Wallahi wayansu sun kone, wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba. Wallahi ga haka ya faru.
Za a ji cewa kungiyar ICOS ta dake takunkumin da ta kakaba ma kasar Mali.
Kasan na fama da yan ta'ada, cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa, tattalin arzikin ya gurbace, sai kuma ga ECOWAS kuma sun dora musu wannan takunkumi.
Kamar yadda aka ji a labaranmu, yau ce ranar bukin samun yancin kan Amurka. Akwai mu tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Binta da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da labaran duniya, mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a yau Litinin, shugaban Russia Vladimir Putin ya ayyana samun nasara a lardin Luhansk dake gabashin Ukraine, yayin da sojojin Ukraine suka janye daga yankin na ƙarshe da suke rike da shi a birnin Lysychansk. Ba tare da bata lokaci ba, sojojin na Moscow suka mayar da hankalinsu a lardin Donetsk dake makwabta da shi. Lardin na daga cikin yankin Donbas, mai masana'antu da Putin yake kokarin kwacewa a yakin da yake yi a Ukraine, wanda ya shiga wata na biyar bayan da a baya ya kasa hambarar da gwamnatin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ko kuma kwace Kyiv, babban birnin kasar. Ukraine ta ce a yanzu sojojin Russia na kokarin dannawa zuwa garuruwan Siversk, Fedorivka da Bakhmut dake yankin Donetsk, wanda kusan rabin su dama ke karkashin ikon Russia. Jakadan Ukraine a Turkiyya ya ce jami'an custom na Turkiyya sun rike wani jirgin ruwan dakon kaya na Russia dake dauke da hatsi da aka dauko daga wani yankin Ukraine da Russia ta mamaye. A jiya Lahadi, jakada Vasil Bonna ya faɗi cewa jirgin ya je kofar shiga tashar jiragen ruwan Karasu na Turkiyya ne, kuma Ukraine na fatan jami'an Turkiyya za su kwace hatsin. Ukraine ta zargi Russia da satar hatsin daga yankunan da ta karbe tun bayan da ta kaddamar da yaki a Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Russia dai ta musanta duk zarge-zargen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daya daga cikin manyan 'yan majalisar dokokin Amurka da ke binciken tarzomar da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin kasar a bara, ta ce idan ma'aikatar shari'ar kasar ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump shine ya tunzuro tarzomar don hana majalisar dokoki tabbatar da kayan da ya sha a zaben shekarar 2020, bai kamata a yi shakkar hukunta shi ba. Yar majalisa Liz Cheney, mataimakiyar shugaban kwamitin da ke binciken tarzomar da ta auku kuma mai caccakar Trump na jam'iyyar Republican sosai, ta shaidawa gidan talabijin din ABC News cewa hukunta tsohon shugaban Amurka zai kasance wani abu da ba a taba ganin irinsa ba, mawuyaci a kasar da dama ta rabu a siyasance. Amma yar majalisa ta jam'iyyar Republican daga jihar Wyoming ta ce rashin hukunta Trump idan da bukatar yin haka zai zama babbar barazana ga kundin tsarin mulkin Amurka. Trump dan jam'iyyar Republican ya sha kaye a zaben inda Joe Biden na jam'iyyar Democrat yayi nasara, amma har yau yana ikrarin cewa kurakurai wajen idayar ƙuri'u sun suka sa ya kasa samun wa'adin shugabanci karo na biyu na shekaru hudu a fadar White House. Farmuleka jamhuriyar Niger, inda wasu daga cikin maniya tankinki suka fara komawa garuruwansu bayan la'akari da cewa zai wuya a kai su kasar Saudiya kafin ranar 6 ga watan Yuli, duk da cewa mahukuntan kasar sun sha alwashin kwashe dukkan mutanen da suka samu takardar visa. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Yamai, Sulemomin Barma, na dauke da karin bayani.
Na yi to Cotonou na da niyan yi aikin hajji in yi shi a kasa na, abun bai samu ba. Gaskiya ba mu ji dadi ba.
Malam Mansur Usman kenan, wani mazaunin birnin Cotonou jamhuriyar Benin, wanda tun a shekarar 2020 ya rajista a nan Niger da nufin zuwa kasa mai tsarki domin sabke farali. Sai dai bayan shafe makonni biyu a nan Yamai yana jiran jirgi, ya gano cewa wannan tafiya ba za ta yi ba a bana.
An ka ce akwai kari da Saudiya zai yi muna, to mun jira karin nan. To gaskiya dai hal yanzu dai bamu samu karin nan. ban ma samu visa ma na ballanta ma a kawo zancen zirgi yanzu.
Shi ma Mikael wanda ya sha'awar zuwa Saudiya daga Niger a maimakon ya rajista a jamhuriyar Benin inda yake zaune ya tsinci kansa cikin irin wannan hali.
Ina Kotonu ya ce mu zo nan Yame za mu tashi 23 na wata. Sai na taso daga Kotonu na zo Mananville a Memta ban saya ba gida sai na zo Yame. Gobe yau sai na yi sati biyu na Yame. Mu ba ma cikin kwatajin nan. Sai mu jira bayan da yana zuwa.
A tsakiyar makon jiya gwamnatin Niger a tabakin kakakinta Tijjani Abdulkadir ta bada tabbacin daukan dukkan matakan ganin kowanne daga cikin manyata 7,794 da suka yi rajista sun isa kasar Saudiya kafin shudewar wa'adin shira ga watan Yuli. Sai dai rashin zuwan babban jirgin Boeing 747 ko kuma Seth Sankaran Seth da aka yi hasashen zai fara kwashe mutum sama da 500 a duk sawu ya sa an fara shakka idan wannan guri zai cika. Abin da ya sa wasu maniyatan suka fara tunanin komawa gida don rungumar kaddara.
Tunda alamani ba zai yi ba. Ba mu koma Kotonu yanzu. Halin nan dai ba ba mu kuddinmu ba. Amma suka ce dai duk wanda yana so kuddin shi ya zo ya shi kuddin shi. Kuddin shi na nan ba ta ba.
Wanda nan sun ka fito daga diaspora su zo nan. Ni ban gani wanda ya tai cikin mu. Malumai sun yi mun bayani cince kotan nan wallahi hal yanzu ba samu ba. Ko su in sun samu visa nan na yau. Su ba za yi a ce za kai kowa can hajjin shi abinda musulunci ya ce a yi uri ya kore shi ba a so a ce kai ka je hajji ba ka yi hajjin ba kenan ba ka samu lada ba zunuba zai je wurin maluma su sun ce bai so wannan ka sa niyya za ka tafi hajji to Allah ya karba hajjinmu kenan saura yana wurin hukuma.
Bayanai daga sashen kula da harkokin sadarwa a hukumar alhazai ta kasa Koho na cewa daga cikin maniyata 7,794 da suka yi rajista 5,107 sun samu tafiya yayin da ake ci gaba da fafutukar ganin 2,087 din da suka rage sun shiga Saudiya tun wuri bai kure ba. Matsalolin ayyukan haji a nan Niger wani laifi ne da ake dora alhakinsa a wuyan ejojin kamfanonin haji da umara saboda yadda wasu daga cikin su suka mayar da abin kasuwanci da kuma a ɗaya gefe hukumar alhazai ta Koho da ake zargi da rashin sanin makamar aiki kamar yadda abin ke shafar kamfanonin shatar jiragen jigilar maniyata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa sojojin gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi sun yi galabar da ba su taba yi ba kan mayakan ISWAP. Hassan Maina kaina gare ka.
Bayanai da na tattaro daga yankin tafkin Chadin sun nuna jiragen yakin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan ISWAP inda aka halaka dimbin yan ta'addan. Wani mazaunin wannan yanki wanda ya ga lokacin da dakarun saman ke wannan ruwan wuta ya shaida min cewa yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekaran jewar can wato ranar Juma'a da ta gabata a Jigularam da kuma Sabon Tumbun. Inda jiragen yakin suka bude musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane bangare. Mutumin da bai san ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun karin bayani.
Jirgi ya zuba musu wuta Jigularam da Sabon Tumbu sun mutu sosai hidayat da kake samani. Wannan abun farin ciki ne, abun murna ne, aiki yayi kyau. A can din ma akwai bakin da yau suka zo wallahi akan wallahi yayi kyau sosai sosai ba taba irin wannan mutuwan ba wallahi wallahi ayan banzan nan sun mutu sosai. Wallahi wayansu sun kone, wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba. Wallahi ga haka ya faru.
Ko da na tuntube shi, babban komandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin, Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim, ya shaida min cewa lallai kam dakarunsu su suka yi wannan aiki. Amma ya nemi mu ƙara hakuri, domin sai bayan sun kammala tattara muhimman bayanai za su fitar da sanarwa a hukumance. Shi ma ɗaya daga cikin dakarun da suka kai wannan farmaki ya shaida mana cewar tun da farko wani jirgin leƙen asiri ne waran matuki wanda ya gano inda waɗannan 'yan ta'adda suka taru kafin daga bisani a tada jiragen yaƙi domin su kai musu wannan mummunan farmaki. Alhaji Abdulkarimu Abbas kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin.
Tsari ne wanda sojoji sun dauko kuma sun gano kan abun, kuma a kullum suna bincike ta inda suke kafin su kai farmaki. Yanzu sun gano gindin zai ya ma gwamna yana magana a kan wannan abin cewa Allah ya yarda Boko Haram babu tsarki ya zo irin nazarin da ake a wannan farmakin da aka kai a taro. Gwamna ya yi wannan magana ya ce an kashe da yawa kuma waɗansu yi saranda saboda tsarin aikin da sojoji da suke yi. Mutane duk suna ta koma garin su, ya ce kuma wannan abin da aka yi wata wannan karon kamar ma ba taɓa irinsa ba tun da aka fara. Wani a mitin ne a gaman hau da muka yi gwamna yake bayani yake faɗa irin ƙoƙarin da sojoji suka yi. Saboda haka ba abin da za mu ce sai godiya ga shugabanninmu na sojoji da kuma irin shugabannin da Allah ya ba mu a yanzu a state wanda kuma ba sa boyewa kuma suna bayani a kan irin ƙoƙarin sojojin da suke yi. Kuma yanzu ga shi wannan karon da abin da aka yi ya zama babban abu ne a cikin tarihin wannan yakin da muke fama da shi. To irin ƴan Boko Haram da aka yi ba sai ya ta kai shi ba, gwamna yana magana yana yaba wa sojoji.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, yanzu kuma bari mu cilla kasar Ghana, inda kungiyar ECOWAS mai taro ta ɗage takunkumin da ta kakaba ma kasar Mali. Daga birnin Accra ga Idris Abdullah da rahoton.
Shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ko ECOWAS a takaice sun haɗu a Accra babban birnin kasar Ghana domin tattaunawa akan yadda za a tabbatar da mulkin farar hula a kasashen Mali, Guinea da kuma Burkina Faso. Shugaban ECOWAS Jean-Claude Kassibru shine ya shaida wa taron manema labarai cewa an ɗage takunkumin ga kasar Mali.
After discussion, the head of state took the following decision. The first decided to lift all the economic and financial sanction.
Bayan tattaunawa, shugabannin kasashen sun dauki waɗannan hukunci da ke biye. Mun yanke hukuncin ɗage duk takunkumin tattalin arziki da na kuɗi da muka ɗauka a ranar 9 ga watan Janairun 2022. Shugaban ya ƙara da cewa sun yanke shawarar ci gaba da ƙaƙaba takunkumi na ɗaiɗaikun mutane da kuma dakatar da Mali daga ƙungiyar ECOWAS har sai ƙasar ta dawo mulkin demokradiyya.
They also decided that the sanction taken in terms of recalling the ambassadors of ECOWAS member country.
Mun kuma yanke shawarar cire takunkumin da aka ɗauka na janye jakadun ƙasashen ƙungiyar ECOWAS daga ƙasar Mali. Haka na nufin cewa jakadun ƙasashen Afirka ta yamma da ke Mali za su dawo domin su ci gaba da harkokin jakadanci tsakani. Kasar Mali wacce ta yi juyin mulki a watan Agustan 2020 da kuma Mayun 2021 ta kasa biyan sama da dala miliyan 300 na basussukan da ake binta saboda takunkumin. Shugaba Jean-Claude Kassibru ya ƙara da cewa an ɗage takunkumi ga kasar Burkina Faso bayan doguwar tattaunawa inda gwamnatin mulkin sojin kasar ta amince da wa'adin shekaru biyu na koma mulkin demokradiyya daga ranar 1 ga watan Yulin 2022 saɓanin watanni 36 da suka kawo daga farko. Masanin tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi sharhi akan hukuncin da ECOWAS ta yanke da kuma alfanun da zai biyo baya.
Kasan na fama da yan ta'ada, cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa, tattalin arziki kin ya gurbace, sai kuma ga ECOWAS kuma sun dora musu wannan takunkumi. To ina jin gaskiya ya saka wayannan kasashe cikin mawuyacin hali. Jiya da aka zauna aka jinye wannan takunkumi, muna sa ran zai taimaka ma kasashen da ke daura da su, musamman Senegal wanda yake 70% of transaction da suke yi na cinikayya duka yana fitowa ta hanyar Mali ne. To da aka sa takunkumi gaskiya ya addabi wannan kasashe. Idan kuma muka duba Burkina, suna da border da Ghana, suna da border da Mali, suna da border da Niger, na border da Cote d'Ivoire, wayannan kasashe baki daya Burkina na cinikayya da su. Yau da aka rufe wannan border gaskiya ya adabi kasan, yasa muna sa ran janyewa da aka yi za a yi cinikayya yadda ya kamata, kasashen West Africa kuma za su samu walwala. Wannan shekara research ya nuna mana cewa karin farashin dabbobi da aka yi yana alakantuwa da takunkumin da ECOWAS suka dora ma Mali da Burkina, ganin cewa ba a iya wucewa da dabbobi zuwa Ghana, Cote d'Ivoire da sauransu. To muna sa ran yanzu wannan dukan an za a iya yin business kuma yanda ya kamata.
Sai dai shugabannin ECOWAS sun yi watsi da shirin miƙa mulki na shekaru uku da shugabannin Guinea da suka yi juyin mulki a Satumba da ya gabata suka kawo. Suka ce lallai sai gwamnatin Guinea ta kawo sabon jadawalin koma ga mulkin farar hula a ƙarshen watan Yuli ko kuma su fuskanci takunkumin tattalin arziki. Annabi tsohon shugaban ƙasar Benin yayi boni a matsayin sabon mai shiga tsakani inda suka buƙaci gwamnatin mulkin Guinea da ta yi aiki da shi tare da gabatar da wani sabon jadawalin cikin gaggawa. Idris Abdullah Bako, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris, kamar yadda aka ji a labaranmu, yau take zagayowar ranar samun yancin kan Amurka. Don haka na tuntuɓi wani daddan mazaunin birnin Boston nan Amurka, Malam Garba Suleiman Madakin Samunaka, wanda na fara da tambayarsa muhimmancin wannan rana da kuma irin halin da ake yin wannan biki a wannan zagayen. Sai ya ce,
wannan rana shine kamar independent na wanda mu a Najeriya misali muke yi na yancin kanmu da muka samu na 1st October misali. To a wannan rana ana bukukuwa a nan America da shagululuka iri-iri, yan uwa da abokan arziki suna ziyartar juna saboda muhimmancin wannan rana a gurin su Amerikawa. Kuma babban abin da akan yi shine wasan wuta. A kowane jihohi, a kowane gari ana wasan wuta launi-launi, kala-kala, iri-iri na 'yan lokaci a rana ita yau. Sannan a wannan shekaran akwai ɗan matsaloli na tsadar rayuwa, tsadan mai fetur ne da sauransu, duk dai tsadan kayan abinci ya sa wannan shekaran ba za a yi waɗannan bukukuwa kamar yadda suka saba yi ba. Amma duk da wannan tsadar rayuwa da sauransu ba zai hana ziyartar juna da suke yi da wato wani abu da akan ce cook out ba, wato a ɗan fito waje da ɗan iyali da abokan arziki a zauna a gaggasa nama a ci a ɗan shaye-shaye da sauransu. To za dai a yi shi amma loki ba kamar yadda aka saba a yi fataka da sauransu ba don tsadar rayuwa.
Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka kenan ke bayani kan zagayowar bikin ranar samun yancin Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Batun tsaro a Najeriya babban lamari ne da ya addabi mahukunta da kuma al'ummar kasar sabili da yadda lamarin ya gagari kundila domin duk matakan da aka dauka a baya sun ci tura. Wannan a iya cewa shine dalilin da ya sanya gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta dauki sabbin matakai don magance ayyukan ta'addanci a wannan jiha. Mataki na baya-bayan nan da ta dauka shine yin dokar da ake sa ran ta kawo ƙarshen ta'addanci wanda gwamna Bello Mutawalla Muradin ya rataba hannu a kai ta zama doka don samun hurumin da za a hukunta duk mutumin da aka kama da laifin yin garkuwa da mutane, ba da bayanan sirri ga 'yan ta'adda, yin tsafi da sassan jikin ɗan adam da satin shanu. Kama ya zuwa taimakawa 'yan ta'adda ta kowane hanya. Gwamna Bello Mutawalla ya bayyana abinda dokar ta kunsa.
Akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapa masu garkuwa da mutane ko kuma masu ba da bayanai sirri a tayi a duki wani ko a duki wata ko kuma masu kashe mutane, wannan doka ta tanadi hukunci na kisa. Sannan kuma da waɗanda ke sarrafa ɗan adam wato kenan cultism, waɗanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran fasinin jikin mutane, shi ma doka ta tanadi kisa da wannan dokar na sama. Sai kuma waɗanda ke ba da bayanai na sirri na asatun shanu ko kuma su tahi su ɗauki shanun mutane, idan an kama su su kuma abinda doka wannan ta ce za su yi gidan yari na ɗorewar rayuwarsu. Don haka ina roƙo garin majalisar Zamfara su ba da haɗin kai kamar yadda muka sa kwamitin tuta na cewa a ba da bayanai na masu ba da sirri ga 'yan ta'adda da suke ɗaukar mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗin fansa. Za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk ne wannan ƙorafi kamar yadda muka yi alƙawari cewa ba sai an san kowa ne ba illa ya ji tsoron Allah ya sani duk abin da ya kawo gobe Allah zai tambaye shi. Za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da infomas ne a sa cikin wannan akwati. Za a rinka buɗe wannan akwatin duk safiya da abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan.
Wannan doka dai kariya ce ga gwamnatin jihar bisa ga duk wani matakin da za ta dauka da ya jibanci satin mutane garkuwa da su da kuma yin tsafi tare da bada bayanan sirri. Har ila yau dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta kaddamar da rundunar tsaron farin kaya wato Zamfara Civilian GTF duk dai a kokarin da ake na murkushe ayyukan ta'addanci. Ya kuma yi bayani wajen kaddamar da ita a ƙarshen makon nan.
Wannan kudiri na gwamnati kudiri ne wanda ba mu da option dole sai mun yi na yadda za a kare al'umma. Za a zakalo mutane masu muhimmanci, masu mutunci, masu hankali wanda za su bi doka daga masarautu guda 19 na jihar Zamfara. Wannan shaida da muka yi da kuma kaddamar da wayannan jami'an tsaro wayanda za su kare garuruwansu shi ne abu na farko wanda muka yi daga cikin tsare-tsare da muka yi na canje-canje da kuma kawo sauyi da ba da tsaro a jihar Zamfara. Ga shi mun kaddamar da wannan horo da aka bada.
Da kuma ya juya ga rundunar Zamfara JTF Bello Matawan lamaradin cewa yi.
Abinda a kira na garin ku shi ne na warko da ku ji tsoron Allah ku sani ba a yi ku gani ku kuma an kaddamar da ku don ku je ku har tsatta da tarzoba a garuruwan ku. A yi ku ne domin ku je ku kare garuruwan ku da al'ummar ku. Sannan kuma ku bi ka'ida ta doka wajen aiwatar da wani abu wanda za ku yi na kare al'umma da rayukansu da kuma dukiyoyinsu. Ku bi duk wata ka'ida da masu ba ku horo suka horar da ku a kai. Domin kuna yi ne a matsayin jami'a. Ai na tsaro na garuruwan. Kamar da muka faɗa za a ɗauko mutane daga kowace masarauta za mu ɗauki mutum 500 kuma za a ba shi wannan horo kuma za ku koma garuruwanku ku yi abin da doka ta tabbata.
Ya kuma gargaɗe su da cewa.
Abin da za ku yi kun koma garuruwanku kada ku yi tsokana. Don kun koma kada ku zauna wuri guda ku kai yaƙi inda miyagu suke saboda haka kada ku tsaya sai an kawo muku farmaki. Za ku ɗauki cewa an yi ku ne domin ku kare al'umma. Don haka idan kuka koma da kuma tunanin cewa kun san da gwamnati tana sanar da ku kuma gwamnati tana ɗauka. Don haka za ku ɗauki yaƙi zuwa wurin maƙiyarmu. Kada ku jira sai an kawo maku yaƙi ku ku ɗauki yaƙi ku kai ƙofar ɗakunansu. Kuma al'ummar jihar Zamfara za su yi murna da marhaba da wannan aiki da za ku yi kuma Allah da za a rubuta sunayenku da gwan a jihar Zamfara. Don haka ina gode da jami'an tsaro domin tashi tsaye da ganin an bada horo na musamman ga waɗannan bayan Allah domin su tuntu ta jami'an tsaro Ismail Bello na jihar Zamfara. Kuma sa duka wallafa jama'a sai da ku faɗa.
Shin ko yaya jiha suke kan wannan matakai da aka dauka ga sanin safara?
A yayin wanda ke zafara a Najeriya da wani mataki da zauka na kawo zaman lahiya a jiha ko a sanarwa gida na goyon bayan shi da musu. Bai wannan abu da ta wani jiha zama ta cika da musamman na dauka wa 'yan tasu masu kwaya shan tsaro don karfafa ma jami'an tsaro a ƙasa. A yayin madina wanda ke ba jiha wanda ta kwakwashi ba kuma an ta sai a wuri da wanda ba ta aka ci. Duba dukkan su sun fi jin daga nan. Ina koyi wani arewa a wasu mai tunan mataki. To an layi yanzu mai daraja gwamna ya ta wannan mataki. Ina zaune da maka abubuwan su kwawa sun baya na ɗaukar doka ga hannu ba da an fahimta ba. Za a gaba wani kashi na inda a ɗauka za a cikin ne da zabi doka guda. Wannan mataki yana da kyau kowace amma ya kasance na irin waɗannan mutane wanda za su kula da halin zuwa cikin
suna Abdulmalik Sa'idu. A cikin da lallahi na jihar Zamfara mu ta farkon ciki da wannan mataki da gwamnati jihar Zamfara ta dauka don ci gaban haro akwai ƙarancin jami'an tsaro da kuma wanda kai na da kai akwai ɗan mutanen da cikin mutum mun yi sun san sirrin mu kuma suna jin bakin ciki a wanda ka haro ku duk lokacin da abun da ya haru ko kuma kafin ma ya haru za su yi kokarin su ja gaba domin ganin cewa an magance wata matsala ko wata wasiha da ke shirin afkuwa.
Gaskiya wannan mataki da mai daraja gwamnati ya dauka bin yayi daidai kuma wannan shi ne taimaka ga jiha saboda a samu cikakken tsaro ya kamata a ɗauke su da muhimmanci da aka fara kai a ɗauka a fara ganin ci gaba a yi safe-safe da su.
Yalma dai na ɗaya cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da aikin tashi. Sauka da fushi a kare da sau a Najeriya.
Yanzu ga shiri na gaba watanni na tashi.
Da ko yau da ya zafi ya tiya tsakanin manyan jiwa yana arabi amin da ta hata wuri rabi lokaci ya zo kuro to sai dai kuma ban dawo wa rabi tun ne ta fara kuro tun da ta mi zo lobi a cikin da bai fi mutuna ba kuma kuna jira ta sami yau da ya Afrika tudu amince na karshe na wasan daga da Afrika tudu ke yin rukun nasi da mashi ku a yanzu sauran kashi da cikin rukunin wato guri da tsona take cike fafata wa halin yanzu na ya tsare ce ga tabbata ta cikin Afrika inda zan lashara da ni gosha uku da gwanar zuwa yanzu hukumar gwamnati ta kafa ta dinkin fata ga kullun gafin ku a Afrika ta mutaka tudu da shirin zuwa 2020 August da farko dai alara ga gane a cikin Yuni biyu da karar biyu amma yau ake zuwa watan Nairu da Burkina Faso ne sakamakon rashin kyakkyawan yanayi a kasar ta Ivory Coast da za ta karbi bakuncin gasar dan wasan gaba na kungiyar Manchester United ta Ingila Cristiano Ronaldo ya amince da rage yawan albashinsa domin samun sukunin ficewa daga kungiyar ta United. Mujallar wasanni ta UK Independent ta rawaito cewa dan wasan dan kasar Portugal mai shekaru 37 ya aminta ya karbi albashin da ya kasa wanda yake karba a halin yanzu da ya kai fam 500 a mako. Rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo na fatan komawa ɗaya daga cikin Chelsea ta Ingila ko kuma Bayern Munich ta kasar Jamus. To sai dai an fi ganin yiwuwar komawar tashi a Chelsea a yayin da aka rawaito cewa sabon mamallakin kungiyar Todd Boehly ya sha alwashin ganin ya kawo Ronaldo tare da shahararren dan wasan gaba na PSG ta kasar Faransa Neymar zuwa Chelsea din. Tuni da jaridar wasanni ta Miro ta rawaito cewa wakilan ƴan wasan biyu sun gana da Boehly a kokarin samun komawar su a Chelsea din. To sai dai kuma ba tabbas ko shi Neymar zai iya rage yawan nashi albashin ko kuma ita kungiyar ta Chelsea za ta iya ci gaba da biyan sa albashin da yake kai na fam 600,000 a mako. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A takaice dai, a yau Litinin shugaban Russia Vladimir Putin ya ayyana samun nasara a lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine yayin da sojojin Ukraine suka janye daga yanki na ƙarshe da suke rike da shi a birnin Lysychansk. Ba tare da bata lokaci ba, sojojin na Moscow suka mayar da hankalinsu a lardin Donetsk da ke makwabta da shi. Lardin na daga cikin yankin Donbas mai masana'antu da Putin yake kokarin kwacewa a yakin da yake yi a Ukraine, wanda ya shiga wata na biyar bayan da a baya ya kasa hambarar da gwamnatin shugabar Ukraine Vladimir Zelensky ko kuma kwace Kyiv babban birnin kasar. Jakadan Ukraine a Turkiya ya ce jami'an kwastam na Turkiya sun rike wani jirgin ruwan dakon kaya na Russia da ke dauke da hatsi da aka dauko daga wani yankin Ukraine da Russia ta mamaye. A jiya Lahadi, jakada Vasil Bodna ya faɗi cewa jirgin ya je kofar shiga tashar jiragen ruwan Karasu ta Turkiya ne, kuma Ukraine na fatan jam'iyyun Turkiya za su kwaci hatsin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.